إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا أنا الصبر bakwai ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 9 ga watan 11 shekara 2022 miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka da suna Fara'idul Jalila wallafar al-Ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala. Da wannan shine darasi na 9, za mu tashi a ƙarshen fasali khatima da ya kawo dangane da fasalin da ya kawo na adabu khatimil Qur'an, wato ladabban da ake bukata ga musulmi a ramma makaranci alqur'ani ya kula da su a lokacin sauke alqur'ani. Bayan nan sai malam yi khatima, ya yi wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da hawa yau karatu alqur'ani din a baiti na 113. Malam yake cewa iyyaka an takuna anhu ghafila wa qra' bi mushafin fa dhaka fuddila wa la tasir bihi li ahli al-kufri wa la tamassahu bi ghairi tuhri wa la taqul nasitu bal nusitu لا تتركن قرآنه يفوت من نسي القرآن بعد الحفظ لتركه عذابه ذو جلظ فذلك من أكبر الكبائر جهود شيء منه قول كافر والمعرضون عنه عمي في الملا غدا يجيء شافعا وماحلا كم لعن العاصي إن تلاه وجب هزن راصد القراء عن المرائين أولي الخيلاء فنسأل الإله بالسلامة من كل ما آل إلى الملامة. بلت خاتمة وتوصب يعني لذاس زمو تشكو أكم أبندي غبات أبايا na ladubba da aka yi bayani dangane da khatama alqur'ani. Bale ce iyaka, wato ine maka ka shedi kai tonka, kai hattara, an takuna anhu gafila, wato ka zamo marabkani daga barin alqur'ani. Karka kuskura same ka cikin waɗanda za a ce ai sun rabkana, wato daga alqur'ani, musamman waɗanda za a ce kila har wata ya kammala ba su samu sun sauke alqur'ani ba, wanda ya siffanta wannan abin tasahuli ne. A ce baka iya sauke alqur'ani a kwana uku ko sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ba, wanda shine gaya ɗin abin da ake tunanin wato koda dai mutum baya da himma to mafi karanci zai iya sauki alqur'ani a cikin wata daya in kuma har za a ce wata zai kammala ya kare ya fita har wani ya shigo kila a samu wata biyu ko wata uku ko wata hudu wani ma rabin shekara wani ma zai shekara bai sauki qur'ani ba to wannan ana lissafa shi cikin rukunan na ana nufin khatama ta neman lada ba wai khatama ta ka gyara tilawa ko kuma khatama ta sana'a ba kaje wani ya janga da kai ya baka kuɗi ya ce ka sauke masa alqur'ani ba wannan ake magana wannan babu lada ake sannan khatama ta gyaran tilawa ita tana da lada idan mutum ya kyautata niyya amma ba irin ta ake nufi ba wannan koyon karatu ne da gyaran karatu babin sadaban na ana magana ne kawai wato zaka yi karatun ne saboda Allah ya baka lada to in har ka samu kanka a wannan yanayi to ana lissafa ka cikin marab kana daga barin alqur'ani to shine malai ya ce karka kuskura ka samu kanka a wannan yanayi waqra ka karanta alqur'ani bi mushafin wato kana rike da mushafi shi wannan karatun na neman lada ta qaruba ila Allah to ana son a yi shi wato ana duban mushafi kaga kana da lada biyu kenan ga ladar tilawa ga ladan kallon bakin na alqur'ani fazaka karanta alqur'ani ana kallon mushafi fuddila an fifita shi akan waninsa ma'ana ya fi ka karanta alqur'ani kenan hifzan da ka so da in kai wannan to ka kana da ladan tilawa ne kawai ba ka da ladan dubi amma wannan in gyara har da kake to wannan koyo ne babin saraban wannan babu komai sai ka bi tsarin da kasancewa zai taimaka maka wajen haddace abin da kake son ka haddace mun da yasa yake kawo wannan saboda su magabata tsarin su kenan za mu ga yanzu idan watan ramadani ya zo kamar al-imam malik idan watan ramadani ya zo gaba ɗaya kan rufe da rusa ba a karatun hadisi ba a tafsiri ba a komai daga azumi sai tilawan qur'ani sai ramadani ya wuce duk wani abu wanda ya shafi karatu ba a yi tilawa kawai irin wannan ta neman lada sai ramadan ya wuce in an yi sallah sai a dawo karatun hadisi da fiqihu da sauransu kuma ba wai dan ba su yi a wajen ramadana ba a suna yi yanzu dai ana son a samu cikakken lokaci ta yadda abin zai karu wani sai ka samu har ramadana ya kare kullum yana sauke alqur'ani daga fatiha zuwa nasi wani kwana biyu wani kwana uku haka har ramadan ya kare to kaga mu ba haka muke ba in ka ga mutum na karatun qur'ani mafi yawa akwai wani sabab akwai wani da'i ko ba'isi da ya sashe yake wannan tilawa ne ko ka gan shi yana sallah ko ya tare yare yana koyar da su ko a shila wa'azi yake yi ko kuma a gyaran tilawa yake yi haka ne amma haka kawai ba ma yi to kaga wannan kauracewa alqur'ani sannan wala tasir bihi li ahli alkufri kada ka dauki alqur'ani ka tafi da shi wato a garuruwan kafirai duk gari in za a ce wannan garin kafurai ne to karka dauki musafi ka je da shi saboda zuwa da shi illar shi ne illatun nahya anan shi ne zai iya bayuwa qur'ani ya kai ga su kafuran wanda kuma kaga ba su da tsarki ba su da tsarki buga shi duk da hadisa ana maganganu a kansa Allah ya masa alqur'ana illa tahiru wasu suna inganta shi wasu suna raunana shi to amma dai alal aqalli ko da mun tafi kan cewa hadisin bai tabbata ba ai abin su ne wato a dauki qur'ani da tsalki kamar yadda aka sha fada to shi yasa malamai suka hana ta a wancan lokaci kamar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tunda asali hadisi ne hadisi abdullahi dan umar ya zo fi sahihi muslim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wato a dauki alqur'ani a je da shi wato gari ko wuri inda makiya Allah arna ke rayuwa asali hadisi ne to wancan lokaci yana gaya musu haka ne saboda in za a je jihadi to kar mutum ya je da musafi da sauransu kar wani tsautsayi ya sa kila can wani alne ya rika alqur'ani sai ya zan wanda baya da tsarki ya dauki alqur'ani kuma karshe kai za a ba zunubi tunda kai ne sabab wasu kuwa daga cikin malamai masu sharhi suka ce a'a ba qur'ani ake nufi ba ma'abuta qur'ani ake nufi mana a daina daukan alaran momi masana qur'ani ana kai su garuruwan kafirai shi kuma da aka tambaye su suka ce illatun nahai saboda tunda jihadi ake yi za a je a yi ta karkashe aran momi sai a waye gari ba masana qur'ani to in za a je jihadi suka ce su fahimtar su to kada a ce rundunonin yaki aran momi ne mahaddata qur'ani kamar abin da ya faru abin nan yawmul yamama zamanin sayyidina abubakar wanda shine asali kamar yadda zamu karanta nan gaba kadan shine asalin dalilin da yasa sayyidina abubakar wato ya harhada alqur'ani a wuri daya a ce gashi tun daga Fatiha zuwa Mina Jannatu wannan su gashi wuri daya zamanin annabi ba harhade yake ba daga waɗanda suka haddace da ka kamar yadda ya gabata a baya sai waɗanda su kuma suke rike da wani abu na sashi na alqur'ani amma a ce an tara takardun wuri daya to sai zamanin sayyidina abubakar kuma sabab shine a wannan rana a wannan yaki an kashe mahaddata qur'ani da yawa sai sayyidina umar ya ji tsoron cewa in fa aka ci gaba da tafiya haka akwai matsala an kashe wani an kashe wani an kashe wani an kashe wani kuma duk mahaddata alqur'ani sai da an kashe su kuma babu shi rubuce manzo Allah ya bar duniya ina yan baya za su samu qur'ani sai ba sai na abubakar shawara cewa a tara alqur'ani din mushafi ya zama wuri daya ka koda an kashe mahaddatan to akwai rubutu da sun suka ce abinda wannan hadisi yake nufi in za a je jihadi to annabi yana nufin a daina tafiya da alaran momi gaba daya saboda an je jihadi an haka kashe su tunda mafi yawa aran momin na gaske ba yawa gare su ba wanda za ka samu sun haddace kuma sun fahimci ma'anar abin da suka haddace kuma in an nemi su rubuta ko da an rasa za su iya rubutawa a ga wannan ba su da yawa wannan su ake magana ba wanda zallan shi bakin kawai ya rike ba ya ce rubuta zai iya rubutawa Wala tamassahu, shine daidai ba tamassu ba, tunda mudha'afi ne, lazim mutaaddi, to kamata yayi tunda ladin ta ta hani ce. Wala tamassahu bi ghairi tuhurin, kuma kada ka shafi alqur'ani ba tare da alwala ba. Tuhurin anan ana nufin alwudu, sai dai inda wata lalura, amma in ba wata lalura to ba daidai ba ne ka ɗau alqur'ani ba ka da alwala, sai waɗanda an kawa istisna'i kamar malamai masu koyarwa, su an musu rangwame. Saboda in an ce kar su taɓa sai sun yi alwala, kuma ga shi suna koyarwa suna buƙatar su ɗauki alƙur'anin, to kaga alwalan za ta yi wata walwalewa, kuma su aje su sake yin wata, abin zai zama musu wahala. Haka shi ma ɗalibi mai koyon karatu an masa rangwame zai iya ɗauka ko bai da alwala. Haka kuma malamin da shi kuma yana son ya gyara alƙur'ani ɗin, kila idan an rubuta ga allo ko ga takardu, yana son ya gyara wasali ko niqat da sauransu, to shi ma ko bai da alwala yana iya ɗauka. Amma in ba su ba, ba da waɗannan dalilai ba, to kada ka ɗauki alƙur'ani sai ka yi alwala. Wala taqul nasitu bal nusitu, kuma in kan mance wani abu na alƙur'ani ko dukansa wal iyazu billah ko wani sashi nashi, karkace na manta, ai ayin nan kaza na manta ta, wannan kuskure ne, sai dai ka ce nusitu, an mantar da ni. Kada ka jingina wannan mantuwar gare ka, sai zamo kenan kamar abun kamar wani abu ne na tasahuli da sakaci da rashin ɗaukar abu da muhimmanci. Amma in ka ce an mantar da ni, kaga sai yana nuni cewa kenan abin ba daga gare ka ba ne, ba sakaci ba ne, wasu abubuwa ne suka gitta. Amma in ka ce ai na manta ayan nan, ko sura na ai na manta, ko da na haddace alqur'ani amma mafi yawa na mance, sai zamo kamar kenan baka ɗau abin da muhimmanci ba, sakaci da rabkana daga fala sun shiga ciki. Shi ma wannan hadisi tabbatacce hawaye hadisi Abdullahi dan Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda ya manta wani abu na alqur'ani, yazo a Muslim, yazo a Sahihul Bukhari da sauran littattafai, kar ya ce ya manta, kare jingina mantuwar a karan kansa. Ya ce nusitu, kaga in ka ce an mantar da ni baka faɗi kowaye ba, ba haka ba. Amma ana nufin shaiɗan, shaiɗan ne ya mantar da kai. To wannan shi ne, saboda haka hadisi ne tabbatacce, ba a cewa na mance kaza na alƙur'ani. Kuma wannan ba sai ƙur'ani, wasu malamai sun ce ilimi ma na shari'a ya shiga, tunda dama shi ma yana hidima ne ga ƙur'ani. To in kan mance wani abu na karatu, karka ce na manta, sai ka ce an mantar da ni. In ana maganar fa, in ya zamo fa ba fa ganganci kai ba fa, ba fa sakaci kai ba, don akwai wani mantuwarsa kaga daga gare shi, rashin ɗaukar abin da muhimmanci, don musamman kai kada hadda ƙur'ani, ba ka yawan muraja, ko kuma Allah ya taimake ka ka samu ka haddace. Amma dalilan da za su sa ƙur'anin kuma ya tabbata ba ka bibe su, bila ka yi kwana biyu ko sati ba ka yi muraja'ar abin da ka haddace gaba ɗaya ba, a ga dole bai iska. To wannan kaga kai kan manta, kar ka ɗora wa shaiɗan, yanzu kai ne shaiɗanin kanka. La tatarukan qur'anahu yafutu, a gani kada ka bari karanta alqur'anin nan qur'anahu ana nufin qira'atuhu qira'atuhu kar ka bar karanta alqur'ani ya futu yana kufce maka misali idan ka tsara cewa kullun zaka karanta kaza na alqur'ani kullun to kar ka bari wannan abin ya wuce baka karanta shi ba shine abin da ake nufi an ce mafi karanci abinda ake son musulmi ya zabo kullun yana karanta aya 10 to wannan shine mafi karancin abinda ake kallon cewa ba kai sakaci ba ya zan kullun kana karanta aya 10 neman lada ga Allah mu dauki sarki to in ka tsara maka kanka kullun zan karanta aya 10 ko 20 ko 30 to kar ka bari ranar ta wuce ba karanta ko hizo kaza man nasiya alqur'ana ba'd alhifzi wanda ya manta qur'ani bayan da ya haddace Allah ya yi mai fatahi ya samu ya haddace daga baya sai ya zo ya manta kasa ana samun su wasu su manta alqur'anin gaba daya wasu su manta mafi yawa wasu su manta wani sashi litarkihi kuma dalilin manto wannan nasa saboda ya bar qur'ani baya bibiyar sa sai ya ga dama sai ta yi dadi to azabuhu wannan alaramma azabarsa zugilazi ba abuci girma ce sai Allah ya mai azaba ranar kiyama ya Allah zai ma ni'ima kuma ka zo ka wulakanta ta kaga ai ba daidai bane Allah ya fifita ka cikin al'umma ya zabe ka ya yi maka ni'ima daga cikin ni'imomin sa manya kuma ka zo ka bar wannan abu wannan ya shafi dukan qur'anin ko wani sashe ko da sura ce da ka haddace kan manta ta kuma sakacin yana koma zuwa gare ka ba wani abu aka samu kila rashin lafiya Allah ya jarabe ka da shi ta yadda ba ka da lafiyar da za ka dinga bibiya ko kuma daga baya da Allah ya taimake ka kana dan gane abubuwa kwakwalwar na riƙewa daga baya sai fitintunin duniya suka yi ma yawa sai kwakwalwar ta samu matsala mantuwa ya mata yawa kazara zaun go wani abubuwa suka yi mai yawa shike sai ga kwakwalwar ta lalace abin da yake riƙewa da yanzu baya iya riƙewa to kaga wannan jarabawa ce daga Allah to wannan malamai sun ce ba za a yi masa azaba ba amma in ya zamo dalilin mantuwar ƙaurace mai alƙur'anin ne da sakaci da shi to wanda akwai azaba tunda umuma akwai hadisai da suke nuni cewa a kula da alqur'ani sai ce fazalikum wadancan mutanen ko wancan abin da ka ji an ambata min akbaril kaba'ir yana daga cikin mafi girman zunubai manta wani abu na da alqur'ani manyan zunubai to wannan yana ishara ko wasu hadisai da ake rawaituwa kan wannan wasu sun inganta wasu ba su inganta ba kamar hadisin da ke nuni kan cewa wanda ya manta alqur'ani bayan da ya haddace ko ya manta wani abu to zai hadu da Allah yana mai ciwon kuturta ranar tashin kiyama to wannan hadisi bai tabbata ba da kuma hadisin cewa annabi ya ce an nuna masa zunuban al'ummarsa bai ga zunubi mafi girma kamar Allah ya ba mutum qur'ani kuma ya manta da shi to su waɗannan hadisan suna da matsala amma kuma hukuncin yana saboda in mun kalli wasu nusus da suke kwadaitarwa kamar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a kula da alqur'ani ma'abuta qur'ani ko kula nabi yayi wasiya a hadisi da dama saboda qur'anin nan yana saurin kubuce ma mai shi kamar raquma ce da kawwa da bai biya ka sake ta kai gaban kanka yayin take gaggawar kubucewa daga wannan da bai biyan haka alqur'ani ma yafi ta saurin kubucewa da fatar an gane da irin fadin Allah ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma to karkashe wannan aya malamai suka ce kenan ana fahimta cewa ayoyin qur'ani to a kula da su a haddace tunda wannan yabo ne yabo ne kenan wanda babu komai a zuciyarsa na alqur'ani kaga ba abin yabo bane ba za a yabe shi ba ba za a yabe shi ba haka kuma in mun koma wajen salaf zamu ga sun yi maganganu da dama akan tabbatar da wannan magana da shi malam ya kawo ka dauki ko da Fathul Bari na Ibn Hajar yake cewa salaf sun yi sabani kan manta alqur'ani to sabanin sa yana da alaka da sababin da ya saka manta wasu na ganin cewa in dai ka manta ta kowace fuska baka da uzuri jarabtaka Allah yayi ba jarabtaka Allah yayi ba baka da wani uzuri kawai dai kai sunan ka mutunin banza dan iska wasu kuma da yawan su suka fi yawa kuma ita ce magana mafi kyau suka ce a zamu kalli dalilin da yasa Qur'ani ya kubuce masa in sakaci ne kamar kaga shine abinda malai yake ishara da rashin daukar abinda muhimmanci shi yasa ya manta Qur'anin to wannan ya zo da kabira babba mai girma har ya kawo asar shi Ibn Hajar akwai asar da ya kawo na Abdahak Ibn Muzahim yake cewa shi Abdahak yake cewa wato wani Allah ya masa baiwa ta alqur'ani kuma ya sakaci ya manta wannan abun to wannan ya daga cikin musibu kuma duk sanda kan manta wani abu na ilimi ko ba qur'ani kadai ba yace shi a fahimtar sa akwai wani laifi da kawo Allah tunda Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseerin in dai hakan manta wani abu na alqur'ani to akwai wani abu da kai yace to shi a wurin shi babu musiba duniya mafi girma kamar manta ilimi musamman alqur'ani haka ya kawo daga wannan shi ma daga cikin tabi'ai Ibn Sirin yake cewa sun kasance yana nufin sahabbai suna kyamar mutumin da zai manta wani abu na alqur'ani idan aka ce da ka haddace amma yanzu ka manta to sahabbai kyamaka suke ba suna aibanta ka ba sa kimanta ka haka ga magana alqurbi da ya kawo yace duk wanda Allah ya ba alqur'ani to ya bashi wata babban ni'ima kuma Allah ya fifita shi akan al'ummar da yake rayuwa a cikin su yace to manta wannan ni'ima din to yana nuni kan cewa bai karbi abinda Allah ya bashi na ni'ima ba to haka dai ta kawo maganganu in kun dauki littattafai da dama za ku ga koda Nailul Abbar ku ka doka na Imam Shawkani sun tattauna wannan mas'ala din to al-muhim dai zance mafi kyau in sakaci ne da rashin kulawa ya bayi mutun yin manta wata aya ko wata sura ko wani abu na alqur'ani to babu shakka wannan yayi babban laifi yayi babban laifi kuma za a yi mai azaba amma in illa ce haɗu da ita ba daga wurin sa ba Allah ne ya kawo mai jarrabawa ne ya jarabce shi da ciwo na tsawon lokaci bai da lahiyar da zai dinga mutaban alqur'ani wannan ya zama dalili kila an jarabe shi da rashin lafiya shekara ɗaya shekara biyu misali ko da ya samu lafiya ya lalabe ayoyi babu sun bi iska ko kuma ya haɗu da matsalar kwakwalwa rashin lafiyar kwakwalwa kwakwalwarsa ba ta rike abubuwa an jarabe shi da ciwo na mantuwa ko wasawasi to wannan suka ce ba za a yi masa azaba ba ana tsammanin Allah ya masa uzuri ana tsammani shi ma tsammani ake tunda yana yiwa wannan abun shi ya sabbaba jayo wa kansa na mantuwa din da raunin kwakwalwa da sauransu Allah ya sauwaka saboda haka a kula ba abu ne da za a zo a dinga yin wasa ba juhudu shay'in minhu qawlu kafiri kuma musun wani abu inkarin wani abu daga shi alqur'ani to wannan magana ce ta kafiri wanda ba musulmi ba saboda haka kalma ɗaya in kai inkarin ta alqur'ani to ka kafirta tunda Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafiru ashe kaga sifa ce ta kafirai suke inkarin wani abu na alqur'ani wal mu'riduna anhu umyun fil mala wal mu'riduna anhu wadanda ke kauda kai akan alqur'ani su ba maruwan su da alqur'ani komai ba su sani ba basmala bai iya karanta ma bale ma wai ayi magana hadda ce wani abu qur'ani na can gefe shi ma yana gefe shi wai ba sabga sabace to waɗannan umyun filmala ba filmula filmala to waɗannan makahi ne cikin al'umma in kana neman makaho ka samu wanda shi ba wani abu na bai da alaka da alqur'ani to tsayanan shine cikakken makaho da ya shiga cikin waman a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma shine abin da ake nufi an zikiri din nan ana nufin da alqur'ani wanda ya kauda kai daga alqur'ani bai koyon sa ballantana ya iya ballantana ya haddace shi kawai duniya ya samu gaba to wannan makaho ne cikin al'umma kar ka yi alaka da shi kuma gadan alqur'ani ya ji zai zo shafi an yana mai ceto ga mai shi in kana mahaddacin alqur'ani kuma ka tsaye da shi gwargwadon iko aka zo ranar tashin kiyama ya zamo ladanka bata kai matakin a shigar da kai aljanna ba kuma baka samu shiga cikin masu ceto cikin waɗanda za a ceta daga waɗanda za su yi ceto ba to qur'anin zai zo ya cece ka zai zo ya cece ka wa mahilun ma'ana shine wa mahilan haka kuma zai zo halin kasancewa sai yana mai shaida a kanka in sura ɗaya ka haddace za ta ba da shaida a kanka in ka ba ta haƙƙinta za ta yi bayani gaban Allah in ba ka ba da haƙƙinta ba za ta gaya wa Allah abubuwa akwai haɗari in ƙur'anin ma Allah ya baka gaba ɗaya ka haddace to qur'anin zai zo ya ba da shaida wa mahilan ay shahidan ala sahibihi zai zamo yana mai shaida ya danganta shaidan nan mai kyau ce ko mara kyau ya danganta da abin da kai da qur'anin in duniyancinka kai zai yi bayani duka To wannan asali ne na hadisin Jabir. Allah ya kara masa yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Al-Qur'anu shafi'un wa mushaffa'un. Shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun. Hadisi ne sahihi. Annabi ya ce Qur'ani ranar tashin kiyama shafi'un zai ceci mai shi. Kaga in yayi abin da ya ce kenan. In ba kai abin da ya dace da Qur'anin ba to Qur'anin ba zai barranta da kai ranar tashin kiyama. Zai ce haza firaqu baini wa bainaka. Mushaffa'un kuma za a bashi ceton. Don cikin masu ceto Qur'ani yana ciki. Wa mahilun kuma zai ba da shaida akan mai shi. Da Allah ya baka Qur'ani kai baka da aiki sai bacci. To Qur'ani zai ta bayani. Allah ai kaza da kaza kaza. Ka hore ni akan wani. To amma wallahi in dare bacci ya kai. Baya kiyamul layli. Baya tilawa. Kuma musaddaqun. Kuma gaskan duk abin da ya faɗa kan ka gaskanta shi zai. Don Qur'ani bai ƙarya ko yana ƙarya. To kaga akwai haɗari. Akwai haɗari mai girma. To shine gadan yaji'u shafi'an wa mahila. Ranar kiyama Qur'ani zai zo yana mai ceton mai shi. Ma'abucinsa wa mahila maina mai shaida a kansa. Kam la'ana al'asiya in talahu. Kam zai yawa. Qur'ani la'ana yake tsine ma al'asiya mai sabo. In talahu lokacin da yake karanta aya ne. Ana samu zai yawa. Ko ba a samu. To ka gani? Ma'ana in ka karanta wani wuri da Allah yake cewa an tsine masu wani kuma kai sa'a kana cikin masu wannan sifar. To kaga ai da kanka kake. Irin su alala anatullahi din nan. To in kana da wannan sifar kai ma da kai ciki wannan tsinuwar ba kai ma ka shiga. Ka shiga cikin ta. Irin su qutilal kharrasuna kuma kana cikin su. Karka ce ai da waɗancan ake yan baya. Ni ai ba na jigi. Wannaru kuma wuta yawma hashirihi ranar da za a tashe shi daga kabarin sa ma'awu ita ce makomarsa. Na ana magana da waɗanda Allah zai ba su Qur'anin kuma suna saban Allah. Suna saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ba ruwansu. Qur'ani ya hana ƙarya ka ji su suna ƙarya. To in sun karanta ayoyin da ke hani akan ƙarya da narkon azaba da sauransu sun shiga ciki. Qur'ani ya hana kaza, ya hana kaza, ya hana kaza, ya hana kaza. Amma suna yi. To in sun zo tilawa madadin a ba su lada su zunubi za a ba su. Wajubbu huznin kuma akwai wata rijiya ta bakin ciki shine jubbu rijiya ta bakin ciki rasidul qurra'i ita ce madakata alarammomi makaranta qur'ani duk wani mugun aran macen za a jefa shi ani ina nufin almura'ina masu riye wajen Qur'anin da Allah ya ba su. Su ba wai Allah ya ba su Qur'ani ba suna karatu ba ne don neman lada. A suna yi ne don a ce sun iya. Don a ce innahu qari'un. To fa gari kila. Shi duka gaba ɗaya da tilawar da komai da yake yi shi don a ce ya iya kai wani gwani ne. Ai gangaren ne ba sauki. To irin waɗannan kalaman. Su yake so a dinga gaya masa. To makomarsa wannan rijiya ta bakin ciki. An ce wani rami ne cikin jahannama. Jahannama ma neman tsarin Allah ta kai da shi. saboda yana cutar da ita ita jahannama to miyawan aramomi can ne za a jefa su ulil khuyala'i ma'abuta girman kai da takama sai ga yacin da ya dan samu ya haddace Qur'ani sai ga yana wani tadaka hudu yana wulakanta mutane yana rena mutane wanda aranmu da ya kamata a ce yafi kowa tawadu yafi kowa kaskantar da kai ga Allah amma shi za a samu mutakabbiri to zai gane bai da wayo in dai bai tuba ba ai waɗanda suka fi kowa cancanta su zamo da tawadu da kaskantar da kai to su ne aranmu inda sun fahimci abin da suka haddace amma matsala jahilai ne eh jahilai ne Qur'anin ba su fahimce shi ba su kaga shine matsala eh kawai su harufa kawai suke ba bauta ubbalul hurufi ne lal ma'ani su alfaz na Qur'ani su suke wa hidima ba ruwan su da ma'ana ni Allah ke nufi wani sako ake ba ruwan su da wannan su dai a dai jawwada alqur'ani wannan abu ne mai kyau ha ba shine gaya ba babbar gaya fa na alqur'ani a fahimci sakon da yake dauke da shi amma da har da aka ambata a baya da iya karanta alqur'ani duk wasila ce don ta taimake ka ka fahimci ma'anar ita kuma ma'ana ta taimake ka kai aiki da sakon to kai sai ka zo ka tsaya a na farkon ba ruwanka da ma'ana ba ruwanka da aiki wai ka ce kana cikin ma'abuta Qur'ani to Qur'anin wa ha ka san ba da Allah ba eh su wajibi ne alaran mumi su zama masu tawabu eh wajibi ne wannan haka tarihi ya nuna amma gabata waɗanda suka fi kowa kaskantar da kai ga Allah ɗaukar kansu ba komai ba sai ka taba su zaka fahimci ai wasu abu ne to su ne alaran mumi to mu kuma ayo an ce sun ci kowa girman kai to amma ni fahimta ta kawai jahilci ne jahilci ne fa nas'alul ilaha mala yace muna roƙon Allah bisalama wato ya kubutar da min kulli daga dukkanin ma'ala abin da yake kaiwa ilal malama zuwa ga zargi duk abin da zai sa a zarge mu ranar gobe kiyama Allah ya bamu kubuta daga wannan abu na shi kenan ba to ka rike wannan addu'a shi kenan Allah ya tsare ka daga girman kai Allah ya tsare ka daga riya Allah ya tsare ka daga rafkana daga barin alqur'ani domin duk waɗannan abubuwa suna kaiwa ne zuwa ga zargi in kuma ka sake aka zarge ka lahira to wuta kai wuta kai to wannan shine ƙarshen fasali wannan zamu tsaya wani sati sai mu tashi sabon babi albabu salisu fi ma yata'allaqu bi khabbi shi kuma wannan zai yi bayani akan rubuta shi Qur'ani abin da yake da alaka da shi ya ake rubuta Qur'ani me ye matsayin rubuta shi duk zaka ji bayani insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh